المسلمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بان جسوا ايرن تا دين المسلمين في يوم منا شيدا كو بيار كو شيدا دي شيدا كو بيار ga wata so shida ko kaunan wahida na ga wata zima da tsari hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1442 a watan turawa muna 20 ga watan 1 na 19 mun ga ko 19 ga watan 1 shekara ta 2021 Allah ka dara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa cikin garin Goma don shi gaba da karanta littafin Al-Adabul Muqarrad na Imam Bukhari. Yau za mu tashi kan darasi na 106 ko 107. Darasi na 106 a babi na 289 lambar hadisi na 686. Inda Imam Bukhari yake cewa babu du'a inda al-ghaythi wal matari, babu addu'a a lokacin da aka ga girgije ko a lokacin zubar ruwa, lokacin saukar ruwa wata addu'a ya kamata a yi. In ba mu manta ba, a baya addu'o'i aka yi ta jiro muna babu da'awa cin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kusan zai wahala mutum bai samu addu'a da za ta yi daidai da halin da yake ciki ba, ko wacce za ta iya magance matsalar shi ko abin da yake da bukata a wajen Ubangijin shi. To yau masu Imam Bukhari kullum ni babi shi kuma wannan ana yi ne idan an ga zubar ruwa. Sai ce babu du'a inda al-ghayth wal matari. Hadathana Khalad ibn Yahya qala hadathana Sufyan an al-Miqdam ibn Shuraih ibn Hani an abihi an Aisha radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من الله صلى الله عليه وسلم يا كثر شيء إذا يغرقد في أفق أو ساتنين سما أو تدور إذا رأى صحابا إذا يغرق جماري ناشئا في قلوك سلدا أفلنغ جماري كفارها هو wannan akan ce mashi nashi a lokacin da yake fara haduwar ciro 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 yana fara ganin ciran nashi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daukan mataki. Wani lokacin kuma sai hadirin ya gangamu a sama, wannan shine ake kiran fi sahab. To idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga alamun haduwar hadiri a wani sasanni na sama fi ufukin min afaqis samai taraka amalahu, to manzon Allah yana barin aikin shi, kuma dan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana barin halin da yake wa in kana fi salatin, koda a cikin sallah yake yana dawowa cikin karin nutsuwa, yana ganin hadari, to shikenan ba zama lafiya. Aisha ta ce wata riwaya ya shiga ya fita ya zauna ya tahi ya je ya dawo babu kwanciyar hankali. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokacin take tambaye shi, manzo Allah na ga idan an ga girgije mutane murna suke, musamman manoma an bada taki, sai mun kuma he muka ga idan aka ga girgije tashin ka take tashin hankali kake, sai Aisha mai zai hana hankali ya ba zai tashi ba. Mutane sun ga girgije ya taso suka ce haza aribu mumtiruna, Allah ya ce ban go maka ajaltun bi ai ga gajimare na alhamdulillahi ruwa ta ko, Allah ya ce ba gajimare bane azabar ce da kuke gaggawa. Wani kuma mustajaltum bin rihun fiha azabun ali, iska ce mai tsananin azaba a cikinta, yace to ni me zai bani amince idan girgijen ya taso ba za a samu irin wannan jarrabawa a ciki ba. Kuma mu din ma da yawa an yi ruwan mantawa muke, wani ruwan ɗakuna sun balle, wani ruwan gidaje sun zube, wani ruwan an yi ambaliya, wani ruwan ya cinye amfani, amma a goma hadiri ta sai dai ga mutane suna murna suna jin daɗi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan hadiri ya so duk abin da yake dena washi, wa in kana fi salati ko sallaci da ya ga hadiri ya fara haduwa fara haduwa sai ce assalamu alaikum assalamu alaikum, ya dinga kallon sa kenan, yana shiga yana fita yana shiga yana fita, da me aka turo shi. Thumma akbara alaihi, sai ya tinkari inda hadiri yake kalle shi. Fa in kashafahu Allah, idan Allah ya yaye hadirin ya zo ya wuce ko an yi ruwa ya zubar da ruwan da yake cikinsa,
an gama babu alamar gajimare hamidallah sai wa Allah madaukakin sarki godiya wa in matarat idan kuma ta zubar da ruwa ruwan yana fara zuba kada sai ce allahumma sayyiban nafi'an Allah ka sa ruwa ne mai amfani da haka da an fara ruwan sama yana fara dugowa sai mutum ya daga hannu ya da ce allahumma sayyiban nafi'an Allah ka sa ruwa ne mai amfani a wata riwaya kuma da silun allahumma sayyiban nafi'an Allah ka sa kyauta ce mai amfani da silun kyauta da sadun ruwa allahumma sayyiban nafi'an Allah ka sa ruwa ne mai amfani mai silun kuma allahumma sayyiban nafi'an Allah ka sa kyauta ce mai amfani wannan shine abin da ake da bukata ruwan farko ne ruwan tsakiyar damuna ce tsohuwa ce an saba idan hadari ya taso mutum ya ga sai ta yi shi wasu kuma daidai lokacin da hadari ke tasowa lokacin suke hirin sabon Allah mashayayya ko in ce ƴan taba wani lokacin idan gari aka zubar da ruwa ya danshi nan wanda zai ce taba ta fi daɗi a wani lokaci ƴan ya bulbula ta kilomita ɗaya za a jiyo ƙahinta ko a jiyo walinta sai ya zauna na fasa kai ya yi abin kirki kaga lokacin da ya fi hatsari a lokacin yake da saɓon shi waɗansu kuma yin iskar haka za ka ji daidai lokacin za su yi fasikanci ya fi daɗi a wani lokaci to kaga lokacin da manzon Allah ke rikicewa ya shiga taifayensa su kuma suka yi dan ya karanta musu shi ne daidai lokaci na sabon Allah to tunda mutum yana dawowa taifayensa ya shiga gyaran sulhu tsakaninsa da Ubangiji kuma ni'ima ce take sauka sai aka sanya wannan lokacin ma lokaci ne na karɓar addu'a da haka lokacin da mutum ruwa ke zuba ya gyara imaninsa ya shiga tsakaninsa da Ubangiji sun yi sulhu ya nutsu ya gyara imanin shi ya yi addu'a to lokacin da kake da kyakkyawan imani da zubar ni'ima in ka sake wata addu'o'in naka na duniya sai Allah ya tabbace ka Allah ya kafa addu'o'in nan naka Allah ya sa mu dace Allahumma sayyiban nafi'a babu du'a'i inda al-mauti babu da yake karantar da mu ayoyin addu'a a lokacin mutuwa haddathana musaddad qala haddathana yahya ana isma'il qala haddathani qais qala ataitu khabbaban وقد اكتوى سبعا شي قيس يتنا وجن خباب ابن الارض يتنا جي وني لوكتي ده زياره حالن ده يكي cikin rahin lafiya وقد اكتوى سبعا اما يتكيا har guda bakwai lalal na wuta har guda bakwai su lokacin da daga cikin abubuwan da ake magani da shi dida cewa dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada masu shiga aljanna babu hisabi su ne waɗanda ba sa wannan lalas amma kuma ya inganta a yi a zaman a matsayin magani amma da an mato baka cikin wanda suke dagarantin shiga aljanna bai gairi hisabi to shi wannan sahabin an mai lalas ɗaiɗaiɗaiɗai har guda bakwai to kaga azabar ciwo ta kai kenan ana samun kumburi da tsoron ruwa da mugunya galibi a nan ne ake yin tsakiya ko duk da cewa mu ma yanzu aka kwanta kamar an daina yin ta mutum da zai sa karfe a ruta ya yi jaja wur kana ji kana gani ana zuga ta yana daukan ka da zance in ba an kara ba kawai ka ji dama da zafin nama ake suci eh wani lokaci in ya zabure ya soka ma he ka gama kona kuma ya fitar da babunan bane wata sabuwar azaba don haka dole he an samu abu guda biyu sai in ya yi zafi sai yana da zafin nama sai ya kalli numfashi ga kuma sai ya tabbatar da sai shi inda zai kafa dan ba haka war an yi wannan abin za kenan ko sai azaba da aka gana maka yace to shi ma da yazo same shi amma wanda wannan lalatsin har guda bakwai wa kai ta wasa ba wa qala saboda tsananin ciwo da yake cin shi laula anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nahana an nad'u bil mauti yace ba dan dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana hani mu yi addu'ar mutuwa ba da da'u da na roki Allah ya tsare na saboda tsananin ciwo ya kai tsananin masifa ta kai yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kada ɗayan ku ya taɓa burin mutuwa dan wani ciwo ya sauka mishi kada ya wannan buri wannan shine halin da yake magana ce banda akwai wannan hali da na daga hannuna ya addu'a kaga kenan sahabbai duk halin da suke shiga duk rufin da suke shiga ba sa mutane wannan ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu duk da azabar ciwo an yi sakiya bakwai an rasa halin da ake ciki amma ba zai tsallaka ba doka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai malamai sun tattauna shine kuma karin nan hadisin mamman Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta idan mutum ba makawa to sai ya ce Allah ka dauki rayuwa ta idan mutuwa ce ta fa'al Allah ka raya ni idan rayuwa ce ta fa'al sai ni a gare ni ka dauki raina idan mutuwa ita ce mafi alheri a gare ni sai ka bawa Allah madaukakin sarki zabi to amma malamai suka ce ana magana ya halin mutum yake kafin ciwon ya sauka idan mutum yana da kyakkyawan imani da mu'amala mai kyau da kuma da kauna tsakaninsa da Ubangiji sai rahin lafiya ta zo masa sai ji a ransa yana burin ina ma ya rasu to wannan malamai suka ce baya cikin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kuma kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza ahabba al-'abdu liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ahu idan bawa yana kwadayi yana Allah Allah ba hade da Ubangiji to Allah ma na Allah Allah ba hade da shi idan kuma ya kwanta rahin lafiya saboda barna da tabargaza da yaji baya so ya mutu yana ihu yana kuka yana amai da ligida ya rasa inda zai sa kai shi saboda yana tuno barnar sadaka ya san aka haɗu ba shi to irin waɗannan mutanen su ne ba su san haɗuwa da Allah to Allah ma baya kaunar haɗuwa da su da haka shi manuniyar tun anan duniya ake ganin ta mutum ya dage yayi ayyuka na kwarai sai da zai ji baya tsoron mutuwa to in aka kai wannan halin da baka tsoron mutuwa wannan kamar albishir ne ake maka insha Allah mutum za ta yi kyau Allah fa sai mana kyau amma ko haka mutum ya daga hannu ka ce Allah ka dauki rayuwarsa ko ya nemi aiki ya rasa ce Allah ka dauki rayuwar shi wannan kwata-kwata ba kyau ko da wata bukata ba ta biya bai kashe kanshi wannan abin da muni kamar da ake ban labari zai ko a kasar dutse ne yan asure wata yarinya komai da komai an mata a gidansu wai sabon hijabi ne ba a ɗinka mata ba sai baki suke tara ta yi kanta so wannan kuma shi ne tasirin miyagun al'adu wani lokacin al'ada in muka ba ta guri ta yi tasiri to takan samu mu kasa yin abin da yake daidai na addini wannan shine kuma abin da nake ta magana lalle mutane su dawo harkokin bukukuwan nan su dawo da shi daidai da zasu iya me sai da kaji ne muke tattauna da shi akan abin da yasa kaji suke tsada a wannan tsoho sai yake cewa wallahi malam komai an mata amma ko hijabi ne sabo wa sai iyayen suka ce ya hakuri shi ne wai suke jin kunya ta fito ba ta da sabon hijabi tara ta yi kanta ta kashe kanta to kaga wannan akwai garaji ba wai yanzu ba wai kashe kai ba kai addu'ar Allah kashe ka an sai haramun ne ba wai maganar da kake san sai kashe shi ba to amma shi ne tasirin miyagun al'adu duk inda muka kawo miyagun al'adu muna jin tsoron rayuwa a cikin al'umma idan babu wannan al'adu kuma aka taka su lafiya kadau za a kwana a taka su lafiya kadau za a kwana ba abin da zai faru ko idan mutane suka kiyaye za a ga idan aka wani abu bayan daga an dawo a zero abin da ake kin ana yi to me zai hana mutane su daidaita rayuwarsu su yi abin da ya dace su tsau daidai da abin da za a iya kuma wani aikin shugabanni ne idan ana wata al'ada an ga ta ɗauki wani damin shi mutane za a shiga a taka wata birki a ce an hana kamar lokacin da aka ce an hana hawa dokin kara na yara matakin da aka ɗauka ya yi daidai yaran mu a nan da yawa sukan ɗauki symbol na tsafi sai hawa da shi ba su sani ba za ka ga duk wani tambarin da yake a ƙirjinsa ko kaza kawai ganin ya yi a hoto saboda haka za a yi hawokin kara abin da ya dauka shi ne bara ya yi abin da ba taɓa gani a garin bai ga kawai kai tsaye wannan na masu bauta ke ɗan ne ko na masu bautan aljanu kuma ya ga ya yi ko ya yi irin shigar su bai sani ba ka ga to ya ga irin abin da aka ba ni muhimmanci abubuwa da yawa ba su muhimmanci ba so da majalisa ta ɗau zauna ta yi hukunci ta ce ta hana wannan babu laifi saboda mai al'adar ne ma take kuma ta juya da kuma wani abu aka ake gaya maka ce wani yaro wucewa ta wannan garin bai taɓa biyuwa ba ka ce a wani gari take ta ya biyo wani gari amma dai kamar rabin garin mahaukata ne saboda da ya ga yara kowanne shiga wata iri kuma tituna tituna anya azo an zero ana garin sai ce ta wani gari ne dai Allah ya kyauta mana to gaskiya daga shigin kuma yana ce yana cikin abin da muke yi na hudu ba ko addini annasiha shiwa gabanni da malamai idan sun ga al'umma za ta shiga wani hali na ni ya su ko da ba sa so a yi doka a ce an taka musu guri sai a zauna lafiya tare wallahi wani lokacin dole sai shugaba ne da ake samun sai shin al'ada wani bulama cikin bulamai mara tattauna da shi yace ni ma na abin yace daga lokacin da aka handada ne bulamancin garina a shekarar budurwa mai surun budurwa yadda aka audar da adadin kaza ya ga mun tsawani wallahi yace shi da aka kai shi garin sai da shi a kauye bai san bai ga gandarar budurwa sai dan kauye mutsi ake aurar da su ko in je ganin gandaran budare irin na gari sai a to da masa ya kirawo mutanen garin manya wanda ya kamata ya zama da su ya ce me dalilin da yasa ga kaza aka ce ai abubuwa sun yi tsada ga kaza ga kaza ga kaza sai ce to da ni da ku mu zauna mu yi doka mu yi shawara abin da za ku da mu soke kaza ayi kaza in an yi za a samu damar aure saka sai in akai haka an fassauta daidai lokacin majalisa mai martaba sarki ta yi doka an hana kada kada idan an yi biki yace ni bara zai karbo izini yace ni ranke dai a bani dama in sa biki a garina saboda a gurin bikin anan ne yan mata suke samari aka bada hela kauyukan jefa da aka yi biki aka yi kada kada shike da wanda yazo ga yan mata a jefa kuma dama an saukaka biki a garin ne yasa ake wannan murya kada kada yace wallahi suke yan sati tuka hela aka aurar da mata 10 sai kuma abin ya rika biyuwa bai ajera haka yan garin da kansu suka zauna suka ce wallahi ba su taɓa farin ciki da ganin albarka ba kamar wannan lokaci ba amma bai jawo musu sassauta wa kansu da kauracewa an su miyagun al'adu din to kauracewa miyagun al'adu yakan sa rayuwa ta yi kyau ta yi daɗi ko da za a koma a yi zunɗe a yi gulma talakawa ne sun kasa he me akwai lokacin da za a zo a gane ba talaucin ba ne san annan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama so dai ba a addu'a a lokacin da bala'i ya ci mutum ballantana ta kai ga mutum ya kashe kanshi Allah ya sa mu cika da imani babu da awacin nabi sallallahu alaihi wasallam babu addu'o'in annabi kullal amsi tabbata a gare shi irin babu dai da muka wuce a baya ko to wata gari da mun karanta hadisi daya biyu uku sai dan uwa ta tantance mana me bambancin wannan babin da na baya da Imam Bukhari ya mutu kawai bango da babi guda biyu sake dawo da shi kowane ya ce da awacin nabi wannan ma ce da awacin nabi sai ta haddasa na Muhammad bin Bashari qala haddasa na Abdul Malik ibn Sabbah qala haddasa na Shu'ba an Abi Ishaq an Abi Musa an Abihi an Nabi sallallahu alaihi wa an Ibn Abi Musa an Abihi Abu Musa din kenan an Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu kana yad'u bi hadha ad-du'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin wannan addu'a rabbi ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi wa ma anta a'lamu bihi minni allahumma ighfir li khati'ati allah ka gafarta min kurakuraina wa jahli da abinda na aikata abu sarihi sai ini al-jahlu an ko annabi Musa da sai ce atattakhiduna huzwa sai ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ina neman tsaron ubangiji in zamanto cikin jahilai wanda za su ce Allah ya ce Allah bai ce ba ko su yi abin da Allah bai ce a aikata ba wannan ne jahilci to Allah idan akwai abin da na aikata babu umarninka Allah ka tankare shi rabbi ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi da wuce gona da iri a cikin al'amura na baki ɗaya an ce ka yi ɗin amma sai ka zarta yadda ya dace a yi ina isra to Allah abinda na yi na wuce gona da iri ka gafarta ni wa ma anta a'lamu bihi minni da ma laifin da ka fi ni sani shi allahumma ighfir li khata'i kullihi dukkanin kuskure Allah ka gafarta ni wa amdi da abinda na yi na garaje wa jahali da abinda na yi na rahin sani wa hazli da abinda ne a wasa da wargi kawai ma kamar ba a sani ba kai amma abin zai katar da akwai kuskure da sabo wani abin har kai da zai fidda ka daga musulunci to irin wani abubuwan da mutane suke kamar a wasance ba su ankara ba to ubangiji ya yafe min shi al hazlu wani abin yana daukar mu dewa to musamman wasanni da ake na ga doctor ya yi maganganu wancan satin har wani ya tambaya a group ya naga yan group din sun amsa masa cewa ai wannan tambayar an tambayi dokta ya amsa ta bai kamata a dare ita cikin group ai tambaya a kanta ba irin ko a wasan kwaikwayo akwai abubuwan da bai kamata a yi su ba ko da isgilanci ko comedy za a ga musamman yan comedy din mu sukan ɗauki ayoyin alƙur'ani ko hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi wasa da shi to shi fa a gurin nan ko wasa ne comedy ayi dariya in ka taba abin da yake na keta alfarmar alqur'ani ne yana daukan sunan kafirci har wasan kafircin zai dauka ba a wasa da ayar qur'ani ba a wasa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wa masu imani isgilanci da haka wanda ya fito da sunan malinta ya sa gemu yayi kaza yake muryar malamai haka malamai suke yi za ka ga shahararren abu ne a wasan kokoyo irin wani abubuwan kaga alhazin wasa ne kawai wani shi ne to amma akwai hadari a cikin shi sannan za ka ga mutum ya yi aure a wasan ya yi saki a wasan ya ce to in ya yi jammu a wasan ya yi aure biyu ya ce ya saki matarsa to har ta gida fa da take zaune lafiya kalama da ita za a hannu to kaga idan za ka fita wasan kokoyo ka yi wani abu matarka tana gida ta sauku to kenan da kai ma kuna zaune kuna majalisa za ka faɗi wani abu baka ankara ba kuma laifin sai haukanka to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa har a lokacin alhazm lokacin rahin jiddiya in faɗa wa ubangiji ka kasa mana da shi shi yasa da shi aure da saki da yanci manzon Allah sai musu hadisi na daban yace salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun yace abubuwa gasken su da gaske ne kuma wasan su da gaske ne yace at-talaqu an-nikahu wa talaqu wal-itq da aure da saki da yan tabawa in kai da wasa da gaske ne in kai da gaske da gaske ne kuna zaune da abokinka a kai kaza da kaza ka riga ka so baka ba da kaza yo mire a ciki kaza da kaza ga yana yar ka hata zama jami'a ne to rike na zo na baka in yayi tarab yace na karba ta gwata ba 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 kware da gidi dama wata kil ba mamaki ya ganta wayo yake maka wallahi da kai tarkace na baka yace na karba mun gama abinda ake da bukata dama al-ija wal qabul ne siga din duk in ka dana siga siga da larabci ne yasa baka gane ba wani yace na baka wani yace na karba shi ne siga wani yace ina nema wani yace na baka shikenan kuma kowanne zai yi uba zai iya cewa na baka auren yata ka ce na karba ko ina neman auren yarka in ce na baka duk wanda ya fara daidai ne da haka a wasai kace yata to na baka sai ce na karba an gama sauran abin da ya rage kawai nawa ne sadakin yaushe za ta tare shi ne an gama amma mata ta ku ci duk wanda yake gurin su ne hidin da ake da bukata babu sauran kari abin da za a biya haƙƙin jiha kawai shi kenan da gare ta to zo zalka ko dan babur da hadare ta mu je kai kira ta mu je a yi gwaji eh a gwada kanjamo shi kenan an daura aure ga certificate lafiya kallo to nawa ne sadakin wanda ya rage naku kana 100 na a 70 tunda ka riga ta Allah annabi babu yadda za eh minimum ɗin kuma 25,000 mai to kage kenan guri ne da ya kamata mutane su ke taka tsantsan in maganar aure ta zo ba a wasa haka idan maganar saki ta zo ba a wasa da haka ko mutum wasa zai yana bada misali kare yake cewa matarsa ta faku ko alal misali in ya saki matarsa to waɗannan zancen da kake wani lokaci in baka samu sai su dawo maka daidai da daidai sunan su saki to wannan alhazlu din za ka ga muna fada cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum saujiya zai faɗi kalma bai ba ta kima ba bai ma an kara ba amma wannan kalma sai ta jefa shi wutar jahannama yadda kan zai kara 70 bai kara ba ko magana ce da ake a majalisi ba an kara ba to shi yasa da cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah abinda nayi da wasa ban an kara ba ubangiji Allah ka gafarta shi wa kullu zalika indi yace wannan dukkanin su akwai su gurina ina kuskure ina yi da ganganci ina yi da rahin sani ina yi da wani amma mai ashifa da yazo wannan magana din karkashin wannan hadisi sunan sai kwanta mu kuma mai ashifa mana alqadi ya alqadi idan da yazo sharhi sahihi muslim shi ya fara sahihi da sahihi muslim kafin imam an-nawawi to da yazo sharhin wannan hadisin sai yake cewa wannan abubuwan kullu zalika indi mudha'af ni alqadi ya wadannan abin da manzon Allah ya faɗa ni rubi da rubun su ne akai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi babu wannan baya ganganci baya yi da jahilci a wasance baya tsaba wa Allah madaukakin sarki barantana a ce ga kurakuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirkashi yace sai dai manzon Allah yayi wannan da dai ya nuna kaskancin shi da bautar shi ga Allah madaukakin sarki idan manzon Allah zai yi kenan mun babar aure mu ya dace ruwa Allah madaukakin sarki wannan addu'a din shi yasa shi kuma Imam Bukhari da ya kawo a cikin littafin da yake cewa me yayi matsayin mutum yayi addu'a da cewa rabbi gfirli ko Allahumma gfirli ma qaddamtu kuma akarku shi kuma ɗaya daga cikin masu rubutu da ya kawo na hadisi sai yake cewa me ye matsayin mutun yayi addu'a har ya kure matakan addu'a din ma'ana da abin da kai da abin da kai ma duka ka kawo cikin addu'a din kaga kenan waɗannan abubuwan akwai abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa aikata su ba babu a tarihi ga wani abu da manzon Allah yayi wanda babu umarnin Allah akan shi wani lokaci sahabban su suka tambaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna wasa da dariya da kai da raha yake gaya mana me zamu rubuta da zamu rubuta ba kar mu rubuta abin da a faraha ka haƙi ba daidai bane ba sai ce Abdullahi duk abin da ya fito daga wannan bakin ka rubuta ka na rantsa da Allah babu abin da zan faɗa sai gaskiya da haka ko a wasance ne ka in wannan abin da fito akwai shari'a a cikin shi ba zai yi da ganganci ba shi yasa to zaka ga an ce ko wasa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasan in yayi akai dariya to amana da guri wani lokaci tsohuwa ta zo take masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mun addu'a Allah ya sa ni a al'a cikin aljanna sai Allah sarki he dai kuma tsafi fasa shiga aljanna sai ta dora hannu ta rusa ku sai ta ai hakuri abin da nake nufi Allah madaukakin sarki sai ya mai da ke can cadeɗiyar budurwa sannan a saki a aljanna inna ansha'na hunna insha'a faj'alna hunna abda kaga wasa ne aka yi amma wasan me yana da gurbi a aljanna ko yana da gurbi a cikin addinin musulunci to shi yasa ce duk abin da ya fito daga baki na ka rubuta wallahi shari'a ce ta Allah madaukakin sarki Allah ya samu dace yana ce Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu Allah ka gafarta min abubuwan da na gabatar wa ma akhartu wanda ma anan gaba zan gabatar da su ubangiji Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana wa ma asrartu wa ma a'lantu Allah abubuwan da muka yi a buri da wanda ne a bayyane Allah duk ubangiji a yake mana mu kuma dukkan mu muna da wannan nau'ika din akwai ayyuka laifuka da muka yi da yawa a baya yau ma mun yi gobe ma tabbas sai an yi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin wasu kurakure ne wani kuskuren muna sane wani kuskuren ba mu sani ba to Allah ubangiji ka gafarta mana wanda muka yi a baya wanda za mu yi nan gaba ubangiji ka yafe mana akwai abubuwan da muka yi a buri daga mu sai kai Allah ka sani Allah ka yafe su akwai abubuwan da mutane za su shaida wani yana da kaza ko ya yi kaza ko mai kaza ne akwai abubuwan da mutane za su kirga maka laifukan ka amma dai malamai suna cewa duk wanda za a kirge laifukan sa yawa Allah godiya zauna ce kai Allah sarki wani akwai gulma makaryaci ne akwai shan giya me kuma ana da shi aka sani da su ba su a masa murna in da za a kirge laifukan ka a ta aka murna amma wanda za a zauna a ce an yi komai ma yanayi a kirkire ba za a ce ai ba san mata ina za a fara ba in je a biya gita ta gaban ta kawai ba ruwansa daidai ne ko ba daidai mana sai amma dai kana da tsantseni abu biyu ne ka kasa tsallakewa ko uku ko hudu ko biyar ko shida ai ana sa ma rai wataƙila ana iya zuwa Allah sai duka ya yafe shikenan ba a gani ba a duniya ba a gani a lahira ba ko kuma kun ganya a duniya cikin wataya a aljanna kuma ku ga da kokwar ba su har wai ba abin da ya gagara Allah madaukakin sarki kaga kenan Allah ya yafi abin da aka yi a duniya kuma ya saka a gidan lahira dai da cewa ta giya an ce wanda ya sha a duniya a lahira ba ban da shi ko Allah ya samu dace ko kullu zalika indi to abin da aka yi a boye Allah ka yafi wanda muka yi a bayyane Allah ka yafi antal muqaddim wa antal mu'akhir Allah kai ne mai gabatar da abubuwa kuma kai ne mai jinkirtawa in ci gaba ne Allah kai ne mai ciyar da mutum gaba in dawowa da baya ne da rage daraja da martaba Allah kai ne mai ce wa anta ala kulli shay'in qadir Allah akan komai kai mai iko ne malami sun tattauna to a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a wasu suke kafin yayi sallama a sallah wasu suke bayan yayi sallama a sallah anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kuma suka da ita ma addu'a sai dai a kowane hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي بكر ابن ابي موسى وابي برده احسبه عن ابي موسى الاشعري عن يزيد كلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي إلى حديث باين حدثنا أبو عاصم عن حيوة قال حدثنا عقبة بن مسلم سمع أبا عبد الرحمن اللعبلي عن السنابجي عن معاذ بن جبل قال akhadha bi yadi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa huwa fa qala yasi mu'az ibn jabal yasi manzan Allah ya rike hannuna fa qala yasi ya mu'az qultu labbayka nace ina amsa maka qala sai manzan Allah ce dahi inni uhibbu ce wallahi ina kaunar ka Allah ta kauna ce mu da kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam qultu sai shi mun aure yace wa ana wallahi uhibbu yace ni ma ina rantsuwa da Allah manzan Allah ina kaunar ka qala sai yace ana uallimuka kalimatin taquluha fi duburi kulli salati yace me zai hana in sanar da kai waɗansu kalmomi taquluha da zaka ke faɗin su fi duburi kulli salatika a bayan kowace sallar ka idan ka yi sallah ka ƙare faɗi wannan kalmomi din qultu na'am sai yace ya mu man tunan Allah sai ala uallimu in sanar da kai kullu zai hana sanar da kai sai ce manzo Allah a sanar da ni kada sai ka ce kun allahumma ta inni ala zikri Allah ka taimake ni akan ambatanka in zaman to ko be yaushe ina ambatanka ina tuna ka wannan dubara ba ta sai da taimakon Allah to idan kai idan da sallah assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah ko kafin kai sallama nan ne muallim shafika an gama zaman tahiyya an yi addu'i kafin kai sallama sai ka ce allahumma ta inni ala zikri Allah ka taimake ni akan yawan ambatansa wa shukrika da godiya a gare ka wa husni ibadati da kyakkyawar ibada a gare ka ma'ana ibada da take da umarnin manzon Allah akwai ikhlasi akwai dacewa da karba wanda idan sai husni ibadi Allah ka taimake mu da kyakkyawar addu'a da za ka karbe ta Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati hadathana musaddad wa khalifatu qala حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يفعل أوجب من ذن الله في رأي من ثبت أغليه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله Allah godiya ta tabbata ga Allah hamdan katiran godiya mai yawa tayyiban mai tsarki mubarakan fihi wanda yake da yawan albarka fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam man sahibul kalima waye bi wannan magana fa sakata yana mutumin ne shiru wa ra'a annahu hajama min annabi sallallahu alaihi wa sallam ala shay'in kariha yana ganin yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kutse ne da abin da baya su yasa da aka ce waye mai magana sai shiru fa qala sai yace man huwa falam yaqul illa sawaban wane ne abin da ya faɗa ba komai bane dai dai ne saboda ya san wannan mutum zai ta tsorata ba zai fito ba tunda yana tsoron kuskure aka yi to karban kuskuren ya ce gani kuskuren ya ƙara muni sai shiru sai manzo Allah ya ce a wane ne abin da ya faɗa ba komai bane daidai ne fa qala rajulun ana sai ce ni ne na ce alkhairi ne ko sai ce arju biha alkhairi na faɗe ta ne ina faɗayin alkhairi fa qala sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadi yace na rantsa da wanda numfashi na ke hannunsa ra'aytu 13 malakan na ga mala'iku 13 yabtadirun suna gaggawa ayyuhum yarfa'uha ila Allah azza wa jalla wane ne zai fara kai wannan addu'ar fadar Allah madaukakin sarki ita malamai suka ce hadithun sahihun li ghairihi amma ra'aytu 13 malakan wannan shine inda bai inganta ba kuma wannan dai hadithun mun mutu shi a karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam bid'an wa 30 malakan ko mala'iku 30 da doriya wannan shine abin da ya inganta ta bakin manzon Allah amma cewa 13 to bai inganta ba ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bisa wannan babu da'awatin nabi sallallahu alaihi wa sallam ta wannan babin tana da bambanci da ta baya na'am
wadannan da aka karanta
na'am
in shafi ya rayuwar ka ne haka
sayar da kul yawa wannan shine bambancin da yasa Imam Bukhari ya bambanta wadannan addu'o'in da wannan wannan abubuwa da suke faruwa a rayuwa na yau da kullun su ne babin su ya gabata. Kusan duk addu'o'in da zamu karanta a wannan babin suna da alaka da sallah. Ko an kabbarta harama, ko an yi ruku'u, ko an dago daga ruku'u, ko an yi zaman tahiyya, ko an yi da sallah, dukkan nau'in addu'o'in haka zaka tadda su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake yi. Shine yasa Imam Bukhari bambanta waccan ya kuma bambanta wannan da wannan saboda bambancin guraban da ake bin su. Kuma da ga nan zamu tsaya abinda muka faɗa da manto dai Allah amfane mu da shi. Wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana mu gyara mu aiki da abin da ya dace. Na'am, ga tambayoyi an bani. Assalamu alaikum, Allah ya ji dan malam, amin. Ya gafarta wa iyaye, amin. Allah ya gafarta mu, ina godiya kuma Allah ya gafarta mu gaba daya. Malam Allah Musa ne hankali wajen yin nafila a wajen masallaci sai ka ga mutum ya zo kan hanyar da mutane suke wucewa ya kama nafila. Eh bai dace ba mutum ya tabbata sallah har sai idan ya sa sutura a gaban shi. Ko dai jikin bango ko jikin fila ko ya ajiye abin da zai yi sallah a gabansa wanda ba zai takura al'umma ba. In ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wani ya kuskure yi sallah har sai akwai sutura a gaban shi. Barantana kuma a gurin da za a uzura al'umma ya kamata mutane su kiyaye. Assalamu alaikum, Allah mai da malam jila lafiya, amin. Idan da garin shago zani. Malam shekara nawa? Amin amin. Wannan shekara nawa sai azumi ya wajaba akan namiji da kuma mace? Azumi yana wajaba akan namiji da mace a lokacin da suka balaga. In mun dawo da shi shekaru, azumi na iya zama wajibi akan ɗa mace daga shekara 11 abin da ya sama. Yana iya zama wajibi akan ɗa namiji daga shekara 15 abin da ya sama. Yarinyar da ta je firamare za ta dawo jini ya taso a jikinta ta balaga. Daga wannan shekara in ta sha azumi sai ta yi ramuwa da kafara, wajibi ne. Ko ana tsananin wannan zafin ranar dole ne ita 30 a kanta. Da haka tana fara wajaba ne, tana fara balaga ne kafin namiji. Shi kuma namiji daga lokacin da gashi ya fito a hammatarsa ko ya fito a mararsa ko ya mafaliki tunani baya jini, shi ma daga wannan shekara azumi ya zama wajibi a kan shi. Abin da ke diddiga ta tabbatar mace tana iya balaga daga 11 zuwa 13, namiji yana balaga daga 15-16, wannan galibi a nan namiji yake balaga, wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum, Allah ya sa malam aljanna, amin. Allah ya sa mu baki daya. Malam tambaya ta ita ce shin akwai wani hadisi da ya yi magana akan tunsa ta mutum ya aikata sahu? Ai ban gane ba. A tunsa ta mutum? To abinda zai zo zuciyata shine wanda dai aka tursasa akan sabon Allah ba dan zabin shi ba, ko da abin da ya aikata ya kai kafirce na ayar Qur'ani cikin surat An-Nahl tana babu laifi, ko illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, wanda aka tursasa amma zuciyarsa cike take da imani, tursasawa ko da ta kai shi ga shirka da kafirci wannan babu laifi a gare shi. A hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wal nisyana wa mastukrihu alayhi, Allah ya mun afuwa ko ya wa al'umma ta afuwa albarkacina akan abubuwa guda uku, abinda suka yi kuskure ko abinda suka manta ko abinda aka tursasa su. To in aka tursasa mutum yayi saban Allah, to a hadisin can ma bai dalili. Amma a takura mutum a ce yayi wani sabo saboda wata bukata ban san hadisi ba, amma in tursasa aka yi aka na neman laifi, to wannan bai da laifi a wajen Allah, bai da laifi a faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yin da tattalin hadisi. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum, Allah ya ƙara mana lafiya da imani, amin. Malam, menene abin da ake wa jariri huduwa da shi a lokacin da aka haife shi, kuma idan za a yi yanka ranar kwana 7 ne ake karantawa, kuma ya halatta mace ta yi wa ɗanta huduwa? Hudubar abin da aka ce ana karantawa ne ne kiran sallah a dama ta da iqama a hagu, amma a hadisai ta bai inganta ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin ma mai suke da hiki, amma Ibnu Qayyim al-Jawzi ya faɗa cikin Tuhfatul Mawlud bi Aqamil Mawlud cewa a iya yin kiran sallah a dama da hagu ba dan komai ba, saboda sai manzon Allah a wani hadisin na daban ya ce sira korin shedani a karanta mai dan ya kore masa shedan, kuma ya zama kiran sallah ya fara ji a kunnen shi. Da wannan ma'anar a iya karanta mishi, sai kuma sauran addu'o'i da suka zo ta bakin ka, ka iya yi addu'o'i na alkhairi da fatan alkhairi da fatan Allah ta albarka a rayuwar shi, a iya yi. daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa annabi dan abokin Allahu faqihu fil din wa 'alayhi ta'wil shine ya masa hudubar sai ta Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fassara alqur'ani Allah ya karba addu'a ta sai yana cikin malaman fiqhu qararru duk in ka ji matsala an ja to da shi a dai gefa Allah hore masa fahimtar fiqhu sannan kuma me fahimtar alqur'ani Allah madaukakin sarki ya hore mashi yasa ma ake masa da abidu turjumanul qur'an masalan fassara alqur'ani sai daga cikin magabata ya ce wallahi ya ga aikin haji da aka zo Abdullah dan Abbasi ne amirul haji shi ya ta huta ne aikin haji da ya zo hudu ba ce da suratul tauba yana janta yana karantawa yana fassara yana bayani da dalilin saukarsa yace ban taba gani ilimi ba irin wannan ranar yace na rantsa da Allah da Yahudawa da Nasara suna saboda yadda aka baje ilimi da bajinta yace na rantsa da Allah ya yi musulunta eh wannan kaga ba ilimin ba za su musulunta ne ko amma dai abin da yake nufi hili bajinta ta kai in dai gaskiya kake ne wallahi sai ka karbi gaskiya a wannan lokaci to Allah hore masa irin wannan fahimta da sanin alqur'ani kuma daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gidan Ummu Sulaimin shi ma da aka haife ni an kawo shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya sa albarka a rayuwar shi ya haifi 'ya'ya goma ne kuma kowanne daga cikin su sai da ya haddace alqur'ani zuriyar ta zama tofu zuriyar ta mai albarka so abin da yake tsara ana karantawa ayi addu'a Allah ya sa albarka a ciki assalamu alaikum malam dangane da bleaching kwanakin bayan an tambaye ka kace kana kan bincike baka kammala ba amma a tuna maka yi wallahi yanzu ma ban kare ba duba komai na'am insha Allah kawai dai sai tsara mu kai da ɗaya daga cikin abubuwan mata shine sun tsara mu haske akan whitening da lightening amma dai har yanzu ba mu je kan matsaya ba amma dai a sa a ka'ida shine duk abin da zai juya fata ya haifar da cutuwa idan ba a yi shi ba to wannan da cikin haramcin addini wala tulqu bi aydikum ila tahluka amma akwai abin da in aka yi kawai zai kara fata sai haske da kyau da annuri da damshi da rahin bushewa wannan kaga muhallin shi daban a ga fata tana haske tana kalkali ana masha Allah wannan babu laifi a ciki amma idan in aka daina fata za ta yi tabbara tabbari ake kuraji ake ulu wannan kaga akwai cutarwa ta zahiri shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zalo harimu alaihi bil qaba'isa wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kana alaihi duk abin da yake akwai cutuwa da barna a ciki ko babu aya to manzon Allah zai dan ya haramta wannan aiki din sannan kuma Allah ya ce kar mutum zai fa kansa cikin halaka so abubuwan da in aka yi dai fatar ka ita za a yi maintain amma za ta kara haske da walwala da kyau wannan babu laifi amma idan kodewa za a yi kawai daga Afirka zuwa Asiya to wannan akwai abun bincike a ciki wallahi ta'ala a'lam Allah ya sa mu dace mutane sun yi tambaya ta wata kilka bar na yi barna a lokacin ko kwana kadan za a ji a ce malam muna tuni malam wannan muna tuni na ai ba ni dai ba in ba zai bada dawo ba ko haramta zan faɗi da abin da nake gani na fahimta ne dai gurgudu amma dai mutane kan su fake da magana ta kuma na sa ma ka'ida duk abin da in aka yi akwai cutuwa a ciki to akwai da ko abun mamaki ba ya ga aka ce shi man da ake bleach din da ni bai canza fatar kuma arha gare an ce to ta ake bari to ce na da ko ke mun gunta ce da Allah ya samu dace amma dai na ga wata yarinya ta yi rubutu kwanakin baya tace da samari suna gaggawa ne wajen auren mata masu addini to da 'yan mata sun zage da zuwa makarantun islamiyya da karatun alqur'ani sun mai da hankali ne wajen auren fararen mata su mai suka mai da kai a wajen buɗe shi samari kuma da kalubalen in dai da gaske kuke kuna ajiye gero da gashin baki da asuwaki da dangale wanda ya kamata duk wanda ya sa aure ya rasa ustazi wannan shine gaskiya da gaskiya in dai ka tashi aure ka ji tsoron Allah ba za ka aure mai ka rasa irin makaranta to sauran yadda zaka fito alal larura dai to inda haka ake da duk islamiyyu sun ci kada ka ga mata suna tabbata sunna da hijabi da komai magana ce ta gaskiya magana ta abun dubawa ce da kuka ce farare kuke so masu firaran muya sai suka hakura da cin abinci kuke so ya mai sai hawa a jikin to Allah ya sa mu dace kuma samari ku ji tsoron Allah kuma kamar da na faɗa a hudu ba ku ce hubbasa a wajen mata masu addini ɗan matan nan masu sa hijabi da kokarin zuwa makaranta da tahajjudin nan wani lokacin saboda azumin litinin da alamin yawa duk wani sa gare su ya kamata kun ta haure ku fara aure su wallahi ku an yaso marasa kunya ya zaman to kawai adal larura kamar cin mugi a haka ake ɗaukan su to kuma da haihuwa sun gyara eh Allah ya sa mu dace Allah mai da malam gida lafiya amin malam mutum ne ya rasu kuma ana bin sabashin azumin ramadan sakamakon jinya ne to malam za a rama masa ne ko shikenan ba sai an rama ba za a rama masa waɗanda suke cikin asaba naka kuma su ne za su rama mai shi akwai ɗansa akwai wansa akwai kanin shi akwai mahaifin shi akwai baffansa akwai ɗan baffansa akwai ɗan wansa akwai ɗan kanin sa waɗannan su ne dangin mutanen da za su rama mai shi amma banda matar shi banda kakar shi banda wata sai irin wannan dangi na zawul arham banda su a cikin ramuwa jininka wanda inda ka yi tabargara su za su biya diya to su suke rama maka azumi wallahi ta'ala alam kuma da nake mu maza hada mata a ciki fa misali in an raba misali mahaifin ya raba ana bin su azumi goma ba ma shi a yan guda goma ne sai to gaba mun koya tahi da ɗaya saboda ko abu bai azumi guda ɗaya ku hada a gida ku sha ruwa kuma ƙara masa da addu'a to Allah ta ji dan shi ta gafarta mashi babu laifi idan an raba babu laifi idan mutum ɗaya yayi masa babu laifi masu rama su yi rana ɗaya ko su yi a ranaku daban-daban assalamu alaikum malam ina da saurayi na wanda nake so kuma yake so na tsakani da Allah masha Allah na tun ina firamare nake soyayya na mala ina da saurayi na wanda nake so kuma yake so na tsakani da Allah kin ina primary nake soyayya sai da ya fito sai iyaye na suka ce su ba su yarda ba har an kawo kudin ajiya babana ya daga hankalin sa sai da aka maida kuma malam yana da aikin sa ga addini kowa ya yarda da tarbiyar sa na rasa me yi musu kuma wallahi malam ni shi nake so na rasa yadda zan yi a ban shawara to shawara ta farko shi ne ki samu wanda suka isa da mahaifinki ko mahaifinki yake jin magana a karanta mashi cewa ya hakura ya barki matsayin ma'aunin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yaron ya cika idza atakum man tarawna dinahu wa khuluquhu fazawwaju wanda kuka yadda da addinin shi kuka yadda da mutuncin sa in yazo manzon Allah ya ce ku aura mashi in kuka ki kuka hana da kun fitnatun fil arbi wa fasadun kabir akwai fitina da barna mai yawa da aka ki duba wanda kike ji mahaifinki zai ji magana shi a bashi damar a tattauna iyaye suna da damar da za su ce ba za su aure da yar su ba amma ba irin wannan ayyan na yanzu ba ba kuma ce ana daure a ayyan yanzu bane su wadancan na da na faɗa killace su aki amma ga wannan kabarta kullun tana fita ka ga maza ka ga samari ta je secondary ta gama ta je jami'a ta je university duk ta san wanda yake da kasar da yake tsura ba ta san saurayi dan kwalin sa ta san kaza ne ta san me kaza ta san me kaza duk ta iya kuma zaka zo ka duba mata Allah wani abu kai ma ka san ka shiro matsala wallahi a cikin ta amma wacce ba ta san kowa ba kuma ta ma lokacin ba ta san shi ba wata hita hekara wallahi bata ga ubanta ba kuma suna gida ɗaya da shi bata gan shi ba bata ji muryar sa ba yasa jirin da aka ce mata ga namijin da duka maza ta nutsi a kasa in ta fito daga gida da ta zo da bata ga maza ya ga ko kafa tana harkowa tana kokari za ta faɗi saboda abin da bata gani bane amma waɗannan ko tsoron maza ba sa ji wallahi ko hada shi ko ka kauce ko kuma ai basha to irin wannan kafin zaka zaba musu miji kai ma ka san kana yaudarar kanka an bar ita siya rike yayi kwari ko so abinda mahaifin nake gani ya dace babu laifi su zauna da yarsa to ga dalilin da yasa nake ganin ba zan ba ki wada ba dan dalili kaza da dalili kaza ki ji tsoron Allah idan hujjojin sa suna da kyau ki karba idan kin gamsar da mahaifinki da hujjoji ta hanyar wanda kika sa a ciki yake yadda to babu laifi a iya zo a tattauna a ofishin hisba ba da sunan kara ba a tattauna a gaban mai martaba da sunan kara ba insha Allah za a yi abin da ya dace a irin wannan hali din wata rana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai wani uba ya zo na aura miki wani a cikin dangi ha kawai ta aura ta ga shi ba mutuban nan ta kuɗi ba ta san shi ba kuma bai mata ba kawai rana dai a ce na aura da shi take gaskiya ba ta sauwa tun dan tun dan kawai ta miki ce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take miki a mahaifina aurar da ni ga wani liyarfa asfisatahu saboda ya kare mutuncin sa a dangi ya daga martaba sa fa asalin safi da ni sai ya sako ni sai ya zama to kamar hile tikitin yi mahi guwa dangi shi ne sai aurar da ni manzo Allah ni kuma bana san wanda ya bani manzo Allah ya kira wa mahaifi ayyuka wanda da ka aurar da ita ka mata shawara a tana son sa a me yasa kusan babu jawabin da zai sai ce aje a ba ta wanda take so sai ta ce manzo Allah to na tabbatar da abin da mahaifi na yi wanda ya bani na yarda zan aure shi amma nayi haka ne saboda mata da za su zo a baya su san kuma duniya ta san suna da haƙƙi a wajen wanda za su zauna da shi so babu laifi a yi abin da za a fahimci juna har yanzu rahin waye wanda muke da akwai idan ka kai kotu ko ka kai wajen sarki ko ka kai wajen ƙaisu ba abin da uba yake ɗauka ka ci mutuncinsa ka yi ƙaransa a'a kai da shi ne kake nufi ba za ku ɗaura wani matsala ba kin mai girma ko ya miki girman da ba ku tattauna matsala ba amma in hisba ku higo ku shiga tsakanin mu kuma kuma in hisba in matsala ta higo su ji tsoron Allah su ke yi da ilimi in ya wuce ilimin su su nemi wanda suka fi su ilimi wa fa kullu ladhi ilmin alim kada dole duk wanda aka wa ce sai yayi hukunci a kan lokacin hukuncin sai ka tar da an yi kuskure ko an yi barna wasu kotunan wani lokacin zaka iya ganin an yi tursa fa an yi abin da yake daidai ko ba daidai ba amma dai abu matakai da suke nan mutunci na kare martaba da sanin mahaifinki ne amma daidai lokacin kina ga masa faga abin da zuciya yake take so in bai saba dinin musulunci ba mahaifin din yana nan muna ba shawara da Allah ya daure ya bata saurayin ta tun na firamare irin wannan soyayyar akwai karfi a cikin ta Allah ya sa mu dace eh malam mutum ne misali mutum ne uban gidansa ya aike sa akan ya siyo masa wani abu akan naira 500 shi kuma ya san inda ake siyowa 400 to amma wajen da ne sa idan ya siyo sai ya kashe naira 100 shin ya ci halal ko kuma ya ci haram ya ci haram babu yadda za a yi ka samu kuɗi a addinin musulunci ba gurin ka bane ba ka da kuɗi ba zai taɓa yiwuwa ka samu kuɗi ba eh akwai abubuwa da yawa da muke yi a kasuwancin mu wallahi haramun ake ci kwararar darara idan mutum ya aike ka ga naira 1000 zai ta kasuwa mun abu kaza da ake saidawa naira 1000 sai ka je saboda sanayya da mutunci da waye an saba sai aka saida maka 800 sai ka ga maka tace gashi an samu a 800 ka sa 200 a jihun ka wannan 200 ta a jihun ka ta fice in ka ji ka ci haram me yasa dan ba kudin ka bane tunda ba kudin ka bane ba yadda za a yi amare ya san to naka da mutun ya ke ka ungwani ra dubu je Kano ka siyo mu abu kaza na 700 kana zuwa dan ladin kuma da sai ga ana saida soko misali naira nawa naira 50 a Kano kuma 500 ake saida shi ko naira 60 ko 70 sai kai amfani da kudin da ka je Kano sai ka saida naira 60 kaga hide ya baka kudi yanzu akwai riba da ta karo aka wannan ribar rubutawa za a yi in ka da ka ce masa a hanya na sai kaza a dan ladin gumal na kai Kano an sai shi kaza ga kuma ribar da aka samu in ya ga dama ya ce na gode in ya ga dama ya sa hannu a jihu ego ko ba ka da iko da zaka ce to ku raba ko an yi kaza in ka ci ka ci haramu kuma in ya baka in bai baka ba dama babu dama ku yi da riba zaka yi masa kasuwanci in ka saba ko fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki sabo sa kun gaje ka siyo mun rago da ya tafi da rago gwanin kasuwa ne madadin da ana sai da hidina da dai misali ko ba dai ka 50,000 je ka siyo mun rago da ya je kasuwa sai ya samu rago santalele a 50,000 sai ya siyo yana dawowa akan hanya sai wani ya ga rago ya bashi sha'awa nawa za a kai da wannan ragon ya ce in ya ma 100,000 sai ya ce gata sai ya bashi sai sake komawa kasuwa sai je sai wani ragon na 50,000 sai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga 50,000 ɗinka kuma ga 50,000 sai ta ina aka samu 50,000 ya ce na farkon ne da na siyo na sai da hirubin kuɗin ne na koma kuma na so irin na kuɗin da ka faɗa ya ce to Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya ma albarka manzon Allah ya sa kuɗin a ajihu shi da haka kenan idan mutane suna shiga harkar kasuwa wallahi sai sun yi tata sauka kasuwanci da yawa da muke yi a nan gurin wallahi akwai haramci a ciki musamman irin abin da 'yan kasuwa suke a burane mutum sai dora maka hotuna a waya eh sai ka gani ka ce ina son wannan sai maka sau 2,777 to ina son yadi 4 sai ka tura masa sai yayin ga ka tura masa kudin ya cire account da kuma haida wajen mai hadda haisi ciniki sai sai ta 2500 ko da 100 ko da 300 ko da 200 sai ya dauke na kafa ya turo maka wannan kai tsaye haramu dan ba kayan sa bane ba kudin sa bane ba yadda za a yi ba kayan sa ba kudin da ka ciri ba ba a yi idan asara ta fado a cikin irin wannan tawaye misali mutum ya haro maka kudi kafin ka je ka kuyi shedda sai kudin ya fadi waye asara kai ne kai asara ko mai kudi ko mai kaya din sa malami suka ce simple kaida duk abin da baka asara to ba za ka tsiri ba a ciki idan aka juya ta ko ina ba za ka yi asara wato baka da riba a ciki irin wannan ciniki din to amma dai gaskiya cinikayya da yawa da muke yi a yanzu wallahi akwai faɓa da yawa tun sati da ya wuce ko sati uku ne ni a mai da tsirtsirar hudubar mai zama to akan wasu mabu'aina na cinikayya sune sun yi dauka ya zama to ita ce tsirtsirar hudubar mu na ga akwai barna da kwama tana da yawa a cikin su wala abubuwan malam sai dai Allah ya rufa su yau za ka ga mutane suna wanka su fita kasuwanni suna tunanin gumin su suke ci wallahi amma kuma guma suke ci Allah ya rufa mana asiri assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka amin Allah ya kara mana malam ni ne na tsinci recharge card a shagona na naira 200 sai na dauka na sa a wayata da niyyar in gwada ko an sa ko ba a sa ba sai kawai na ya shiga shi malam ya zanyi sai ka rubuta ko ba shago ka ce ranar ka ba na tsinci recharge card na sa ya shiga wanda ya canza recharge card ya zo karɓi kuɗin a gurina ko kuma duk wanda ya zo shago ya tambaya na yadda recharge card ya ɗauki kuɗin sa sai ka bani ka ce ni na sa a waya ta kai hakuri sai ka ɗauki kuɗin sa 200 sai ka bani sai ka zauna lafiya kana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin